أهله وصحابته أجمعين. فهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا يو الله سبحانه وتعالى موديا هنا نانا تاوى بيسا سايك داما ديوام أدعى وانا مسلا جي في مسجد النعمة كو لكي نجكين غرين جيغا أجار كبي ومن جيغا بدا تتونا وكان شاء نغا الدين هنا فاتن الله سبحانه وتعالى يبانا غمان كتر wadi daidai kuma ya ba mu aiki ai ba mu ikon aiki da abinda muke fada da abinda ake fada mana. Ajiya mun fara tattaunawa akan abinda ya shafi riya ko kuma in ce abinda yake rushe aikin mutum, da muka ce a shimfidar da muka yi cewa duka wani aiki da zai zama karbabbe a gurin Allah dole ya cika sharuɗa guda biyu. Aikin nan mutum ya yi shi don Allah, ba don duniya ba, ba don wani mutum ba, ba don yabon jama'a ba, ba don ganin irinsu ba, ya yi shi don Allah. Sannan abu na biyu, aikin da zai yi ya zama yana da lasisi daga littafin Allah da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kada mutum ya yi gaban kansa, kada mutum ya kirkiri wani abu da sunan addini ya ce zai bauta wa Allah da shi. Dole sai sharuɗan nan guda biyu sun cika tare da kowane aiki, sannan aikin zai zama karɓaɓɓe a wurin Allah. Sharaɗin farko shi muke magana a kansa, al-ikhlas. Muka ce abinda duk sanda aka rasa ikhlasi, wato aka rasa yi don Allah, aka rasa tsantsanta ibada ga Allah, kowane aikin alkhairi aka rasa tsantsanta shi ga Allah, to wani aikin ya rushe, ya lalace, mai shi ba zai amfana da shi ba, komin girman aikin komin ƙanƙantarsa. Allah ba zai karɓi aikin da aka yi shi da wata manufa ba shi ba. To a yau muna so mu ɗan ishara zuwa ga abubuwan da suke jawowa mutane suna yin aiki ba don Allah, su ne asbabun riya. Sannan mu magana a kan hanyar da mutum zai bi magance ya magance wannan cuta idan har ta kama shi, ya zai samu warkar da kansa ko ya zai samu waraka daga wannan cuta. Akwai abubuwa da suke sa mutane suna yin aiki ba don Allah. Daga cikin waɗannan abubuwa akwai son suna. Mutum yana son ya yi suna a san shi a ko'ina, don haka zai riƙa yin aiki na alkhairi, amma a zuciyarsa so yake yi mutane su san da aikin da yake. Wannan ya sa su yi ta ambatansa a ko'ina, don haka ne ba zai yi aikin alkhairi ba sai a inda ya san akwai idan jama'a, ko kuma ya nemo waɗanda za su yayata aikin nasa, ko ta hanyar jarida, ta hanyar kafofin watsa labarai na zamani, ko ta hanyar wasu mutane da za su zai sanya ci gaba da tallatar ayyukansa. Ba don kuma kawai shi bukata sai ya yi suna ya zama wani abu da ake ambatansa. Wannan neman sunan yakan sa shi riƙa yin aikin alkhairi, aiki mai kyau, amma ba don Allah ba. Haka nan neman girma da neman shugabanci. Neman shugabanci da neman wani matsayi yakan sa mutane suna yin aiki ba don Allah ba. Suna so su taka wani mukami, ko su samu wata kujera, ko su samu wani shugabanci, ko wata ragama ta tafiyar da mutane. To za su riƙa yin ayyuka masu kyau da mutane za su ji daɗi, don su ba su damar shugabantarsu. Irin wannan ya fi bayyana ƙarara ga masu neman mulki, musamman 'yan siyasar zamani. Da yawa daga cikinsu sukan yi ayyuka masu kyau, amma abinda suke hankoro ta hanyar yin waɗannan ayyukan shi ne in an zo zaɓe a zaɓe su. Wataƙila da ana zaune da su kuma suna da halin da za su yi aikin amma ba su taba tunanin su yi ba sai lokacin da za su fito takara lokacin da za a kasa a tsari to a lokacin ne za su yi ta fitowa a wurare daban-daban suna gabatar da ayyukan alkhairi na gina al'umma masu kyau masu ban sha'awa sannan suna yi wa mutane kyakkyawar mu'amala su ne za ka gansu gidan rasuwa ana jana'iza da su ana tafiya a kai gawa har makabarta da su idan an yi mutuwa su je su yi ta'aziyya idan wani ba ya da lafiya su je su jajanta masa wani abin alkhairi ne kamar ɗaurin aure ka gansu suna halarta wanda a da can ana tare da su waɗannan ɗin abubuwan duk ba su dame su ba amma yanzu saboda suna hankoran wata kujera ta mulki sai su dawo su zama mutane ne masu halartar jana'iza masu halartar ɗaurin aure masu halartar taruka na unguwanni saukar alkur'ani da sauransu ayyuka ne masu kyau amma ga mai yin su a irin wannan kadamin yana yin su ne saboda in an zo zaɓe a ce wane ɗin nan mutumin kirki ne ai an san shi da kaza da kaza da kaza da kaza wannan shi ne bukatarsa kuma saboda wannan yake yi to kaga neman kujera ce da neman matsayi da neman shugabanci wannan ta sa shi yake aiki don mutane su ba shi wannan matsayi annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana irin wannan da cewa abu ne da yake barna a cikin addinin mutum wato tsananin san matsayi da shugabanci da tsananin san duniya da dukiya yakan lalata wa mutum addini yakan yi barna a cikin addinin mutum ya lalata masa ayyuka fiye da yadda kirkici zai shiga garken dabbobi yayin da babu mai kula da su wace irin barna ce take zaton ba zai yi ba zai kashe na kashewa ya ci na cinyewa ya lahanta na lahantawa to annabi yake cewa barnar da san girma da san dukiya da kwakwar samun wani mulki ko wani tsatsayi da kwakwar samun tara dukiya yake bata yake yi wa mutum a addininsa ya fi barnar da wannan kirkecin yake yi a garken dabbobi hadisi ne tabbatacce wanda yana cikin musnad Imam Ahmad Jami'u Tirmidhi da Sunan al-Kubra na Imam an-Nasa'i hadisin Ka'ab ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu yake cewa ya ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa ma bi ibani ja'i'an ursila fi ghanam bi afsad min hirs al-mar'i 'ala al-mali wa ash-sharaf li dini yake cewa karkeci biyu waɗanda suke cike da yunwa suke cikin matsananciyar yunwa da za a jefa su a cikin garken dabbobi annabi ya ce barnar da za su yi ba za ta kai barnar da kwaɗayin mutum ga dukiya ko neman matsayi yake yi wa addininsa ba saboda haka wannan yana ɗaya daga cikin abin da zai sa mutum ya yi abu kyakkyawa amma kuma ya ɓata rawarsa da tsalle wani lokaci ma ya yi abin da yake a zahiri ne yake mai kyau amma aka tona cikinsa ba lalle ba ne ma mai kyau ne amma kuma zai so mutane su taimansa da wannan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa la tahsabanna allazina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu فلا تحسبنهم بمفازة يوم القيامة ولهم عذاب أليم الله سبحانه وتعالى يكتوى كذا كيطا ما نمود أن سكي فرين شكي يفرحون بما أتوا سكي فرين شكي أبن سكا أي كتا سنة ويحبون أن يحبدوا بما لم يفعلوا سكي سن أي بيسو لا أبن بس أي كتابا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب kada kai tsammanin waɗannan mutane za su kubuta daga azaba Allah ce suna da azaba mai radadi kaga anan kararar ubangiji subhanahu wataala yana nuna maka cewa duk mutum mai irin wannan sifa wanda zai rika yin abu yana son ayaba masa wani lokaci ma abinda yayi bai cancanci ya banba amma yana son ayabe shi Allah ce to kada kai tsammanin waɗannan mutane za su kubuta daga azabar wuta ranar gobe kiyama Allah ya ce suna da azaba mai radadi daga cikin abin da yake jawo wato riya bayan san girma da san matsayi akwai san yabo akwai wasu mutane suna san duk inda suka zauna su ji an yabe su suna san ai ta fadar wasu sifofin su masu kyau don haka suke yin ayyuka masu kyau don su samu yabo daga mutane amma ba Allah ne a zuciyarsu ba yayin da za a yaba musu su ji daɗi in ba a yaba musu ba su ji haushi idan an yaba musu su ci gaba in ba a yaba musu ba su daina yi irin waɗannan riya takan samu gurbin shiga zukatansu damar shiga zukatansu sun sani ko ba su sani ba yayin da zai zanto abinda suke hankoro lokacin da suke aiki shine yaban mutane idan sun yabe su to sun biya su in ba su yabe su ba su ji haushi sannan abinda suke yi na alkhairi idan babu wannan yaban ba sai su daina yi sai kaga mutanen nan ana yi musu amma ba sa fada muna yi musu amma ba sa fada saboda haka sai su daina yi kaga kenan yayi ne dan a fada ويحبون أن يخبروا بما لم يفعلوا سنعي نكوي أبن سكي بقاتا شيني سكا أنفدا أنشي سيني دوا دي زنتو نيرسا يعني اندي كي وانا أي كي شيني أرقى يبانسا وانا شيني بقاتا سا أرقى يايا تنمرنسا أنا چي واوان هنا كذا هنا كذا سوراك وانا aikin sa yake rushewa yana halaka kansa da kansa ya sani ko bai sani ba daga cikin abubuwan da suke jawowa mutane su fadar riya akwai kwadayin duniya da kilikilanta akwai kwadayin duniya da kilikilanta suna so su samu wani abu na duniya saboda haka suka yi wasu abubuwa wanda suke ganin yin su zai kara musu daukaka a rayuwarsu ta duniya zai sa su samu wani tagomashi na duniya a dalilin abin da suke yi waɗannan aikinsu suke lalatawa riya ce suke shigarwa a cikin aikinsu sun sani ko ba su sani ba sada abinda suke ganin cewa za su samu na daukaka ta duniya da kilikilan ta aikin banza ne domin a nan ne za su samu wannan amma sun rusa kansu a gidan lahira ba su da rabo a lahira domin ta gidan lahira gida ne da Allah subhanahu wataala ya yi alkawarin gadar da ita gida ne wanda Allah ya yi alkawarin gadar da shi ga waɗanda ba sa nufin wani neman girma da ɗaukaka a nan duniya suna yin abinda suke yi ne kawai don Allah ce tilkar darul akhira naj'aluha lillazina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin Allah ce wannan gidan lahira ne wanda muke sanya shi ga waɗanda ba sa neman wata ɗaukaka a nan bayan ƙasa a duniya kuma ba sa nufin barna Allah ya ce kyakkyawan ƙarshe yana ga masu takawa saboda haka yana lalata aikinsa bai sani ba wannan yakan faru sau tari a cikin waɗanda suke neman ilimi ibada ce musamman ilimin addinin musulunci nemansa ibada ce Allah yana san masu neman ilimin addinin musulunci domin su san yadda za su bauta wa Allah yadda za su san halal su san haram yadda za su taimaka wa 'yan uwansu sanar da su hanyar Allah, Allah yana son waɗannan. Annabi yana cewa man salaka tariqan yantabisu fihi ilman sahala Allahu bihi tariqan ila aljanna. Duk wanda ya bi wata hanyar neman ilimi, Allah zai hore masa hanyar gidan aljanna. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa innal mala'ikata latadau ajnahataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Mala'iku suna shimfiɗa fukafukansu ga mai neman ilimi saboda nuna yarda da abin da yake aikatawa. Saboda haka neman ilimi ibada ce. To amma wasu sukan shiga wannan ibada mai ɗaukaka mai daraja da niyyar kawai su samu duniya, ba wai da niyyar su san Allah, su tsarkake ibadar su ba, su kyautata, su karantar da wasu ba, a'a, su buƙatar su ya za su samu duniya, wannan shi ne kawai ya sa su suke neman ilimi. To wannan ma hanya ce da ya take shiga cikin aikin bawa ta lalata shi, domin yi ne ba don Allah ba, yi ne don neman wani matsayi a gurin mutane. Hadisi ya tabbata cikin sunan Abi Dawud da sunan Ibn Majah da Musnad na Imam Ahmad. Hadisin Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace: man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhu Allah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arfa al-jannah yawm al-qiyamah. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace duk wanda ya nemi ilimi, ilimin da ake neman shi dan Allah, shi ne ilimin sanin Allah da sanin hukunce-hukuncen addinin Allah, ilimi ne da ake neman shi dan Allah, ba ilimin sana'a ba, ilimin duniya, a wannan ilimi ne na cin kasuwar lahira ya neme shi. La yata'allamuhu illa liyusiba 'aradan min ad-dunya, baya neman wannan ilimin sai dan ya samu wani abu na duniya. Ita buƙatarsa ta duniya ita ce ta sa yake neman wannan ilimin. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace lam yajid 'arfa al-jannati yawm al-qiyama, ba zai jiyo ƙanshin aljanna ba ma ranar gobe kiyama, ba maganar zuwa zai shiga ba, ƙanshin ta ba zai jiyo ba. Wasu hadisai na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama suna nuna mana cewa ana jiyo ƙanshin aljanna daga tafiyar shekara 500, to shi ba zai jiyo ƙanshin ta ba, ballantana ya samu shigarta salin alin. Haka nan Ibn Majah da Ibn Hibban da Al-Hakim sun ruwaito da cikin littattafansu daga Jabir dan Abdullah daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa la ta'allamu al-ilma litubahi bihi al-ulama wa la litubaru bihi as-sufaha wa la litakhayyaru bihi al-majalis faman fa'ala dhalika fan-nar an-nar. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace kada ku koyi ilimi ba dan wani abu ba sai dan ku yi fariya da shi a gaban malamai, ku nuna musu ku ma fa yanzu malamai ne irinsu, yanzu kawuna sun daidaita sawa'an bi sawa, ko ku nemi ilimi don ku yi jayayya da jahilai da shi, ku faɗa a faɗa ku faɗa wanda shi ne buƙatar ku, ku yi zazzafan martani, ku yi zazzafan raddi, shi ya sa kuke neman ilimin. Ko kuma litakhayyaru bihi al-majalis, idan an zo wani taro a baku high table, ku zama ku ne a gaba-gaba, wanda shi ne buƙatar. Kana zuwa tarurruka ba a baka kujera ta manyan baki, sai ka ce to in dai maganar ilimi ce ta sa ake ba ma wani da wani kujerun gaba-gaba, to kai ma za ka nemi ilimin, haka ka ba zama neman ilimi saboda biyan wannan buƙatar. Annabi ya ce to duk wanda ya yi wannan ban naran nar, to je rubuta bai nemi wuta ita ce aboki ya tafi sa. Saboda haka duk wani wanda zai yi aikin da yake ibada ce, kusanci ne, kurba ce zuwa ga Allah, zai yi shi domin kawai wani abu na duniya. To wannan hanya ce da take sa riya ta shiga cikin aikinsa ta bata masa aiki. Sannan daga cikin abubuwan da suke sa riya ta shiga zukatan mutane shi ne gujewa zargin jama'a da su kansu. Wato mutum ya gujewa ya riƙa yin wasu abubuwa masu kyau, ko ya riƙa gujewa wasu abubuwa marasa kyau don kada mutane su riƙa faɗar maganganu marasa kyau a kansa. Amma ba Allah ne a zuciyarsa ba, yana yi ransa a ɓace, baya jin daɗi. Allah ya ba shi dukiya, amma baya son ya taimaka da dukiyarsa. Ba ma gudun kada mutane su jefe shi da rowa, ce masa marowaci, zai ta sa irin ɗauka yana ɗan ba su koyaye, amma ransa a ɓace. Gudun kada su riƙa ce masa marowaci, don su ce masa zumbulu. To kaga wannan ba don Allah yake yi ba, don ya ƙwaci kansa ne daga bakin mutane. Saboda haka in ya keɓe shi kaɗai zai yi ta gunaguni, ya yi ta wasu ƙananan maganganu, mutane su dame ka su dame ka, in baka ba su wasu koma suna sukanka. Wallahi ba na san mutanen nan sun matsa mu. Saboda haka ya bayar, amma ba don Allah ya bayar ba, don ya huta da surutan mutane. Kin Allah ba su kauka huta sun dame ka. Wannan rushe aikinsa yake. To akwai waɗanda su kawai gudun surutun mutane da bakinsu da su kansu yasa suke yin aikin alheri, amma ransu baya so, zuciyarsu ba ta so. Idan suka koma gefe tare da makusantansu za su yi ta nuna ɓacin ransu. Wannan babu shakka, duk mutumin da zai yi wannan, duk wani irin aikin alheri da zai yi yana lalata aikin sa, ya sani ko bai sani ba. Wani zai yi bajinta, amma don kada a ce da shi rago, kada a ce masa rago shi zai sa ya yi bajinta, kada a ce ya kasa, kada a ce wane da wane sun fi shi, wane shi zai sa ya yi bajinta. Amma ba don abin yana zuciyarsa ba, ba don yana neman wani kusanci da aikinsa ga Allah ba subhanahu wa ta'ala. Ya tabbata a cikin sahihai hadithin Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu, yake cewa wani mutumin ƙauye ya zo ya tambaye Annabi sallallahu alaihi wa sallama, yace da shi ar-rajulu yuqatilu lil-maghnam war-rajulu yuqatilu lid-dhikri war-rajulu yuqatilu liyura makana ƙoli yura makano ban fi sabilillah. Yayi wa Annabi tambaya cewa mutum ne yake yaƙi, wato yake fita yaƙi don kawai a yi ta labarinsa. Zai fita yaƙi ya nuna bajinta, nuna jarunta, su ne gaba-gaba, amma shi buƙatarsa don a yi ta labarinsa ta faɗa. Da wanda zai yi yaƙi don ya nuna wa mutane matsayinsa, da wanda zai yi yaƙi saboda kawai hamiyya, kishi na ƙabilarsa, kishi na yankinsa, ba wai Allah ne a zuciyarsa ba, a'a, saboda an taɓa mutanensa, an taɓa ƙabilarsa, an taɓa ƴan yankinsa, ƴan ɓangarensa, ƴan ƙungiyarsa, wanda zai sa ya tashi ya yi yaƙi. Yake tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallama man fi sabilillah, wane ne a cikin sa yayin Allah? Sai Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya bashi ansar da za ta sa shi da kansa ya gane wa cikin su waye yayin Allah. sai yace man qatala li takuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah wanda yayi yaki dan dan kalmar Allah ta zanto ita ce a sama wanda shi ne fi sabilillah to idan ka san wanda shi ne yayi fi sabilillah to wanda bai zama irin sa ba to ba fi sabilillah yayi ba to raka mai bukon annabi sallallahu alaihi wasallama da shiga daukan su dai bayan dai yana ga ya masa matsayin shi sai ya bada bayan wa bi diddi hada tabayyazul ashiya idan ka fadi kishiyar abu to sai ka gane yayi dai kishi kenan ciki a wani gurbin yake sai yace man qatala li takuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah wanda duk zai yi yakin sa da kalmar Allah da zamo ita ce a sama ba dan ya dora kansa ba ba dan aita ya bansa ba ba dan ce ya fi kowa jarunta ba ya fi kowa karfi ba dan bangaranci ba ko kabilanci a yayi ne da takuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah to kaga wannan da wanda ba kauye yake tambaya a kansa yana magana ne kawai dan ya kauce wa sukan mutane kada a ce masa rabbo saboda haka bari yayi yaki dan ake da shi jari kada a ce bai damu da jama'ar sa ba ko kabilar sa ko yankin sa to bari yayi dan yan kabilar sa ko yankin sa su ce lalle yana kula da shi lalle ya damu da shi dole dan asbab ne da suke sa mutum ya zanto yana yi ba dan Allah ba suke ja masa fadawa cikin riya waɗannan da suke aiki ba dan Allah ba suna da alamomi wanda da alamomin su ake gane su ta'rifuhum bisimahum daga cikin alamomin wanda yake yi ba dan Allah ba shine zaka ga idan yayi abin alheri yana son a fada amma in yayi abu mara kyau na saban Allah baya son a yi masa nasiha in yayi alheri yana son a ce yayi amma in yayi ba daidai ba ko ba son a ce baya son a yi masa nasiha a gyara masa shi dai kawai a ce bansa to saboda haka zai yi abu mai kyau dan a yaba wani lokaci zai kauce wa abubuwa dan kada a ce da shi bai daidai ba wani alama ce ta cewa ba yana yin aikinsa ba ne dan Allah yana yin aikinsa ne dan Allah yadda yake son a yabe shi akan aiki mai kyau to yadda kuma a nuna masa rashin daidai yayin da ya ba daidai ba daga cikin alamomin irin waɗannan ba sa gamsuwa da cewa aikin da suke yi Allah yana sane da shi duk aikin da kake yi wa taf'alu min khairin ya'lamu Allah duk abin da kuke yi na alkhairi Allah ya san shi to ba sa gamsuwa da wannan ilimin da Allah yake da shi na aikin su suna san mutane su san suna yi ba sa gamsuwa a ce su yi wani aikin da'a su kadai suna san idan za su yi su dole su yi shi a bainar jama'a idan suka yi wani abu mutane suka san sun yi to sai zuciyarsu ta ji daɗi idan mutane ba su sani ba to ba za su ji daɗi ba to alama ce ta cewa aikin sa ba dan Allah yake yi ba daga cikin alamomin haka akwai nishaɗi da karsashi da za ka ga wani yana yi yayin da ya zanto gaban jama'a ne yake yin abin na ibada ce sallah ce yana yin ta cikin jama'a to zai tsaya kyautata ta ya inganta ta ya yi tsayuwa mai kyau ya yi ruku'u mai kyau ya yi sujjada mai kyau ya zama tahiya mai kyau amma idan shi kaɗai ne zai yi to sai abin da ya samu ba maganar cewa ya tsaya ya inganta aikinsa gaban mutane zai inganta amma shi kaɗai wannan kuma sai dai a yi haƙuri da abin da ya samu wani alama ce ta cewa aikin da yake yi na ibada ba dan Allah yake yin sa ba wai yana yin mai kyau amma idan ya shiga jama'a sai ƙara kyautata shi yana yin mai kyau amma ya shiga jama'a kuma sai ya yi fiye da yadda yake yi to kaga wannan alamar cewa aikin nan da yake yi a bainar jama'a da yake inganta shi gaya yana yi ne da mutane. Hadisi ya tabbata cikin sahih Ibn Khuzaima da sanadi hasan hadisin Mahmud ibn Labid radiyallahu ta'ala anhu yake cewa wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ga sahabbansa sai yake cewa da su ya ayyuhan nas iyyakum washirka sirar ko washirka sirair ya ayyuhan nas iyyakum washirka sirair قالوا يا رسول الله وما شرك السرائر قال يقوم الرجل فيسلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه فذلك شرك السرائر النبي صلى الله عليه وسلم كما رأى محمود بن لبيد يكي فدا رضي الله تعالى عنه يتيابته يكي تي وسهب بنسى يقوم تاني iyyakum wa shirka sirai ina tsawatar muku ina hana ku aikata shirkar sirri shirkar koyi tabe suka ce ya rasulullahi wa ba shirku sirai wata shirka ce ta koyi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum da zai tashi yana sallah ganin mutane suna gaban sa ya inganta sallar sai kyautata sallar sa saboda kawai mutane suna ganin sa. Annabi ya ce fa zalika shirku sirair wannan shirka ce a goyi yi ne dan ganin mutane saboda kana yin abin da ya kamata ka yi wa Allah shi kadai kana yin shi ne kuma tare da bukatar mutane su ga kana yi wannan alama ce ta riya haka ne yana daga cikin alama mai riya yawan yaban kansa da kansa yayi ta yaban kansa yayi ta fadar alheransa yayi ta fadar ayyukansa ai ina kaza na taba yin kaza na yi kaza na yi kaza duk inda ya zauna sai yayi wannan magana duk inda ya samu munasaba sai ya kuranta kansa ya kuzunta kansa ya yabi kansa ya tsarkake kansa to alama ce ta cewa yana yin aiki ne ba dan Allah ba kuma ka samu cewa a lokacin da yake yaban kansa kuma yana kushe mutane yana kushewa kowa amma shi yana tsarkake kansa kowa ba daidai yake yi ba mutane duk an lalace amma ban da shi kowa ya lalace amma ba shi ban da shi irin wannan alama ce ta cewa ayyukan da yake yi masu kyau ba dan Allah yake yi ba in ba bai hada da ƙarya ba da irin waɗannan za ka samu wasu abubuwan da suke faɗa sun yi ɗin ƙarya ma suke basi ba wasu kuma abinda suka yi ɗin ɗan ƙanƙare ne amma sun kumbura shi sun hura shi ta zama ƙatoto mutane su ɗauka cewa wani abin kirki kuma ba wani abin kirki da yake yi. Al-Qurtubi أبو عبد الله أتكين تفسير سأل جامع لأحكام القرآن ياهي كي تولك الأسمعي رحمه الله شي وترانا ولا أعرابي ولا متمن طوي أتاشي هنا سلا يدوب ورسلا لو سمتا دي أجيفي قداسنا زونسنا كاللنسا باين ياغا مسلا سيسكتي ما أحسن صلاتك kai sallar da taka kai mutukar kyau eh budu baki sai yace kuma a tare da haka fa azumi nake saboda azumin ba ganin sa suke ba ce kun ga duk da haka kuma fa azumi nake wannan alama ce ta cewa aikin da yake da ban yana yi ne don mutane ba dan Allah ba yana daga cikin alamomin da yi dan wani ba Allah ba idan ya ga wanda ya fi shi a wannan babin na alkhairi sai ya riƙa jin haushinsa yana yin abu mai kyau amma ba zai so ya ga wani wanda ya fi shi yin wannan abun ba zai riƙa jin haushinsa ko a ilimi ne in ya ga wani ya fi shi ilimi sai ya riƙa jin haushinsa ko a da'awa ce yaga wani wanda ya fishi yawan da'awa sai ya haushin sa a karantarwa yaga wanda ya fishi sai ya haushin sa a aikin alkhairi da taimakon jama'a in yaga wani wanda ya fishi sai ya fi kadin haushin sa wanda ba ana samun sa a cikin ɗan siyasa mu na zamani zaka ga wani yana aiki amma ba zai so yaga wani yana aiki biye da nashi ba zai ce zai dusa shi masa tauraron sa sai kaga fada ya barki gashi dai abin da wancan din yake alheri ne amma wai baya son ya ga wani wanda suke constituency daya shi ma yana irin aikin sa a wato kana son ka fito zabe a zabe ka kyale ne sai rike jin haushin sa to alama ce da suke nuna cewa wancan aikin da yake yi ma ba dan Allah yake ba in dan Allah yake yi zai yi farin ciki ya ga wani yana irin aikin sa ya samu abokin tafiya a cikin aikin alkhairi saboda haka duk mutumin da yake jin haushin wai an yabi wasu saboda suna irin aikin sa ko suna yin fiye da shi yake jin haushin ana yaban su to alama ce da take nuna cewa shi ba nashi aikin ba dan Allah yake ba ko kuma yaji cewa shi yaga cewa shi yayi sai mutane ba su waiwaye aikin sa ba sun ce yayi amma da wani yazo yayi sai yake ta magana aikin wancan sai ya fara jin haushi kaga mutanen nan da wuce ba Allah a ransu abinda fa ba ni da fara yi ba ni fa aka sani fa abinda na dade ina yi amma mutane gun ba su ce komai ba amma kaga wai da wanda ya saboda munafikai ne wai kaji suna yi masa to kaga wannan yana nuna maka cewa shi ma lokacin da kike yi yaban yake jira yana daga cikin alamomin masu riya za a ga cewa idan yana cikin jama'a yana ta kokarin ya kauce wa sabon Allah abubuwan da Allah ya haramta ta nuna tsantseni amma in yar kadaita to babu wani haram da zai biyo ta gabansa bai biyo ta kansa ba to kaga ashe barin haram gaban mutane yana yin shi ne kawai saboda gudun sukar su alama ce ta cewa ya bar wancan abin da ya bari don gudun surutun gaba ba ba dan Allah shi yasa wasu daga cikin masu hikima game da yake cikin shu'abul iman da al-bayhaqi yake cewa khawwiful mu'minina billah wa khawwiful munafiqina bis-sultan wa khawwiful mura'ina bin-nas ce in kana yi wa mutane wa'azi in bobine ne ka tsoratar da su da Allah ka gaya musu azabar Allah da fushin Allah akan abin da suke yi sai su bari saboda bobine ne in munafikai ne ka tsoratar da su da masu mulki ce za ka je ka gaya masu mulki suna jin tsoron su saboda daman su abin da yake gabansu ita ce duniya wani suka ga cewa za su haɗu da matsala a rayuwarsu ta duniya za su bari ce amma yan masu riya kuma ka tsoratar da su mutane ce to zan fallasa gaban jama'a su kuma dama suna yi ne don jama'a to za su daina abin da suke yi mara kyau saboda dama sun bari yin sa ne saboda gudun jama'a kan su soke su yana da cikin alamomin mai riya yakan jinkirta sallah ko ibada gaban lokacinta ba zai yi ba duk da cewa ba ya da uzuri saboda daman can yana yi ne saboda riya wani alama ce ta cewa wannan mutum ba dan Allah yake yi ba shi yasa Allah ya ce fa wailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'una wa yabna'una al-wa'u sanadin azaba ya tabbata ga masallata waɗanda suke rafkarwa ga barin sallar su suna ji suna gani lokacin sallah zai yi amma saboda ba idan jama'a sun su yi watsi da yin ta har lokacin ta fita ko su yi watsi da kula da rukunanta da haƙoƙinta saboda ba a cikin jama'a suke ba suna yi ne daban dan a gani idan babu idan mutane a gabansu a tare da su to kuma ba lallai su yi ba yana daga cikin alamomin masu riya sukan ji nauyin ibada dai aka ce ibada ce nauyi take musu amma in shagali ne da sharholi ya saki kowa karsashi da nishadi amma idan aikin ibada ne to sun fi kowa jinjiki da jinjiki da nauyi akan aikata shi Allah subhanahu wataala ya sifanta munafikai to idan qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila to wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karimun ala sifanta munafikai da mutuwar jiki idan aka ce ibada za a harkar duk ibada ko kashe jikin su take amma idan aka ce wata harka ce ta duniya to sun fi kowa burbushewa sun fi kowa waroshewa da sakin jiki amma idan shi ce ne ibada ce zai ga duk jikin sa bace ce wai za qamu ila salati qamu kusala sun tashi za su yi sallah su tashi cikin kasala da mutuwar jiki kamar ba za su yi ba amma dai saboda gudun kada a ce ba sa sallah idan wani abu ya tashi a ce ai ba musulmi ba ne to sai ya sa suke yin sallah wala yadhkuruna Allah illa qalila haka nan yace wala ya'tuna as-salata illa wa hum kusala ba su zo sallah ba sai cikin kasala da mutuwar jiki Ibn Zayd Ibn Rahman Ibn Zayd Ibn Aslam yake cewa hum munafiqun laula ar-riya ma sallu yace wadannan su ne munafikai ba dan riya ba za su sallah ba saboda haka riyar ta sa suke sallar to amma duka jikin su a mace suke a mace suke babu karsashi a jikin sa jira yake kawai a gama sallah ya tashi ya ci gaba da harkokin sa yana daga cikin alahu na bai aikata riya baya karɓar nasiha yana wulaƙanta masu yi masa nasiha musamman ba idan yana ganin cewa ya fi su ko dai ta fuskar duniya ko ta fuskar ilimi ya fi su abin hannunsa saboda haka yana ganin ba su isa su gaya masa ba ko kuma yana ganin idan shi malami ne ya fi su ilimi da haka su asuwa za su ce za su yi masa nasiha to kaga wannan yana nuna cewa abubuwan da yake yi ba yana yin sani dan Allah ba to kowane abu yana da magani riya cuta ce mai haɗarin gaske da take kama zuciya da ta kama zuciyar bawa da nemi maganinta da gaggawa ba to cikin hanzari za ta halaka shi cikin gaggawa za ta halaka shi ta lalata shi dan ta lalata masa duniyarsa ta lalata masa lahirarsa ta lalata masa ikhlasinsa to amma idan ya nemi magani zai samu domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wata cuta da Allah ya saukar face ya saukar da maganinta wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba bai sani ba cikin abubuwan da za su magance wa bawa cutar riya idan ta kama shi shi ne ya riƙa tuno mummunar aƙibar aikata riya ya riƙa tuno wa kansa irin mummunan ƙarshe da mummunan sakamako da yake jira mai aikata riya a nan duniya da kuma lahira ya riƙa sanin cewa riya fa za ta rusa masa aikinsa zai kashe kuɗinsa zai ba da lokacinsa ya yi wani abu mai kyau amma riya cikin ƙanƙanin lokaci ta rusa masa duk abin da ya yi ya riƙa tunanin wannan menene amfanin ka zo ka yi abin da ba za ka amfani da shi ba duniyarka da lahira ka riƙa zantar da zuciyarka wannan ka riƙa zantar da annabs al'amari da bisu kana nuna mata munin abin da take sa maka a cikin zuciya na riya wannan zai sa ƙin riyadin ta riƙa shiga cikin ranka har ka yi ƙoƙarin kubutar da kanka daga aikata riya daga cikin abin da zai magance wa zuciya da ta kamu da cutar riya shi ne yi ƙoƙari ka san haƙƙin Allah yadda ya kamata ka sani galibi mutane sanin rashin sanin girman Allah subhanahu wataala da sanin sanin cewa wane ne Allah hakikatan shi ke sa su suke riya amma wanda ya san cewa Allah shine Allah shine komai yake hannunsa biyadikal khairu a hannunka alheri yake shi yake bayarwa shi yake hadawa shi yake daukakawa shi yake kaskantawa shi yake bada komai in ya baka ba mai hana ka in ya hana ka ba mai baka idan ka san haƙƙin ka san girman Allah ba za ka ɗauki haƙƙin sa ba kuma ka yi ba ka ba mu ba yi ƙoƙari ka san wane ne Allah sanin Allah zai taimaka maka wajen ya tsaftace zuciyarka ya tsarkake ta ya wanke ta daga cutar riya yayin da bawa ya san Allah ya san tsin kayan da Ubangiji yake masa a kowane yanayi yake ciki to zai rika jin kunyar Allah ba zai so a ce ya yi abin da Allah zai fushi da shi ba ko ya yi abin da Allah zai Allah wadare da shi wani mutum ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nemi annabi ya yi masa wasiya ya ba shi wani ta wasiya sai manzo Allah ya ce usika an tastahi min Allah kama tastahi rajulan min qaumik ina maka wasiya ka rika jin kunyar Allah kamar yadda kake jin tuba kunyar wani babban mutum mai kirki daga cikin mutane akwai abin dabi'a ta dan adam duk yadda ya kai ga shedana akwai mutanen da ba zai iya yi tsawo gaban su ba yana ganin girman su yana jin nauyin su sabban wanda yake da kusanci da shi mahaifinsa ko kanin mahaifinsa ko wani babban malaminsa ko wani kaza nashi ko wani babban basarake da yake tare da shi yana girmama shi za ka zai tau zai rika jin kunyar a ce ya gan shi yana wasu abubuwa to annabi ya ce to ka ji kunyar Allah kamar yadda kake jin kunyar wani babba daga cikin mutanenka to Allah subhanahu wataala haƙƙinsa ya wuce haka amma ala al-aqalla wannan mataki shine mafi karancin abin da zaka fara takawa yayin da zaka san cewa Ubangiji subhanahu wataala yana ganin ka a kowane lokaci wannan hadisi al-Marwazi ya fitar da shi a cikin ta'zimu qadar as-salah da al-fara'id a cikin littafin sa bakari wal akhlaq da al-bayhaqi a cikin shu'ab al-iman sannan abu na uku daga cikin hanyoyin da zaka magance cutar riya yayin da ta tafar zuciyarka kasancewa duka al'amura suna hannun Allah kasancewa yabon mutane ko su kansu ba zai amfanar da kai komai ba kuma ba zai cutar da kai da komai ba dan sun cika duniya da yabonka wannan ba shine zai amfanar da kai ba dan sun cika duniya da sukanka wannan ba shine zai cutar da kai ba mai amfanarwa da cutarwa shine Allah subhanahu wataala shi kadai hadisi ya tabbata daga al-Bara ibn Azib radiyallahu ta'ala yake cewa wani mutum ya tashi yake cewa ya rasulullah yana wasa kansa yana zuga kansa shi wane ne yake cewa inna hamdi zain wa inna zanni shayn ya rasulullah ni fa in yana da yabo mutum to na gaba yi masa ado na ɗaukaka shi wato yana da baki idan har ya yabe ka to ka zama wani abu kowa ma sai ya yabe ka idan kuma ya soke ka kowa ma sai ya soke ka saboda bakinsa yana yi wa kansa kirari shi yabansa ado ne sukansa kuma batanci ne zai bata mutum sai annabi ya ce zaka Allahu azza wa jalla bai wanda shi ne Allah shi da in ya yabe ka ka yabu in ya soke ka kaso amma ba kai ba saboda haka ka sani cewa yabon mutane da sukansu idan dai ba Allah ne ya soke ka ba to ba zai cutar da kai ba haka nan yabonsu in ba yabo ka samu daga Allah ba yabonsu ba zai amfane ka ba wannan hadisi ne tabbatacce sahihi Imam Tirmidhi ya fitar da shi ga An-Nasa'i a cikin As-Sunan al-Kubra abu na hudu daga cikin abubuwan da za su magance maka wato cuta irin wannan shi ne addu'a ka rika addu'a kana roƙon Allah subhanahu wata'ala ya shiga tsakaninka da shirka kowace iri ce wanda ka sani da wanda baka sani ba. Allahumma inna na'udhu bika an nushrika bika shay'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Rika cewa ya Allah muna neman tsarinka daga mu yi maka shirka da abin da muka sani, kuma muna neman gafararka daga abin da ba mu sani ba. Wanda ya zo a hadisin da Imam Ahmad ya rawaito, ma sanadinsa yana da rauni, saboda haka mutum zai iya faɗarsa a sigar addu'a ta neman tsarin Allah subhanahu wata'ala da ya kare shi daga shirka, shirkar da ya san da ita da ba wacce bai san da ita ba. Yana daga cikin hanyar samun kariya daga Allah subhanahu wata'ala daga fadawa cikin cutar riya, karanta qul ya ayyuhal kafirun saban lokacin da ka zo bacci, ka riƙa karanta qul ya ayyuhal kafirun za ka kwanta. Allah subhanahu wata'ala zai sanya maka kukuta daga shirka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa Nawfal ibn Farwa al-Ashja'i radiyallahu anhu, yake cewa iqra inda manamika qul ya ayyuhal kafirun thumma nam ala khatimatiha fa innaha bara'atun min ash-shirk. Ka karanta qul ya ayyuhal kafirun, kai bacci bayan ka gama karanta ta, Allah zai sanya maka kubuta daga shirka. Daga cikin shirka akwai riya, Allah zai sanya maka kubuta, ka samu kubuta daga fadawa cikin shirka. Ibn Hibban da Al-Hakim a cikin Mustadrak da Ad-Diya Al-Maqdisi a cikin Al-Mukhtara sun fitar da hadisi sahihi daga Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin addu'a, yana roƙon Allah da wannan addu'a, yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-'ajz wal kasal wal bukhl wal haram wal qaswati wal ghafla والذلة والمسكنة، وأعوذ بك من الفقر والكفر والشرك والنفاق والسمعة والرياء، وأعوذ بك من الصمم والبكر والجنون والبرص والجذاب وسيء الأسقام. نبينا يقول أبو أرم حديثني صحيح قال بيد يواسر وتوشي ابن حبان الحاكم الضياء الطبراني في المؤدب الكبير البيهقي في الدعوات الكبير دوا لبيد داما النبي هنا يقول لنا الدعاء هنا يا الله إلى نيم الظلمك دقا كاسا و دقا سالة دروة دسوفا تقب هيدا بتنزي زوية سوفا ما بيسمى بيكي دفصالي كاشي أزوني الله تكريم لقوانا سوفا والقسوة دقيقة شيء والزوجية والغفلة دقفلة والذلة دقسج والمسكنة دا أينه قنج التلوج. وأعوذ بك من الفقر والكفر لا نرون أنت قليل لك التلوج دا كافرج والشرك والنفاق دا شركة دا منافج والسمعة والرياء دا ييدا عجيب دي دجير وكو كوي دان اغني. واعوذ بك من السبب الله تقريني دغ كورنتا دبي بتكا دا اوكا دا البرس دا كوتريتا ويا بو كوتريتا حتى ادبي في ايرو وانا دعاء غير دا جيكي ا cikin abubuwan da adabi yake roƙon Allah ya tsare shi akwai riya, saboda haka yana daga cikin hanyar da mutum zai samu kubuta yawaita addu'o'i yana roƙon Allah ya tsare shi. Na biyar, zama da mutanen kirki da nisantar mutanen banza waɗanda za su riƙa sa shi ya yi don ajiyayi yana aikin alkhairi, Allah yana gani yana kuma masa takayya, sai wasu su lallaɓo su ce kaga kana ta yi amma mutane ba su kana yi ba, ya kamata ka gayyato 'yan jarida ka kirawo gidajen rediyo da sa'yan tip ɗinka na midiya a zo a rika ba yaya ta abin da kake yi alheri kake, amma mutane ba su sani ba, haka ko addu'a ma suke yi maka ita ga za ka ƙara samu sai a musu fito masa
ta fasa zuga shikenan sai ya samu su sai su ne tip din sa bai wani motsi da zai yi duk wata kwandala da zai bayar sai an haska wani wanda zai taimaka masa sai an haska shi an dora shi ya mika ya karba ya yi godiya an ba shi sadaka an danka masa ya ce ya gode shi to waɗannan da ya kokari ya nisance su ya zauna tare da mutanen kirki waɗanda kullum za su riƙa nusar da shi zuwa ga abin da yake alkhairi ne sannan abu na shida ya yi yaƙi da zuciyarsa al'amaratu bisu zuciyarsa take umartarsa ba ƙaƙƙautawa kan ya yi abin da ba daidai ba kada ya bata wannan dama kada ya bata wannan hurumi ko yaya zuciyarsa za ta zanta zantar da shi a kan ya yi rikari don mutane su ce yana yi to yi ƙoƙari ya yi kushe ta ya yi aiki da abin da ya dace kuma nemi taimakon Allah subhanahu wa ta'ala a kanta Allah ya ɗora shi a kan dukkan wasu waɗanda suke ƙoƙarin su ja shi zuwa ga abin da yake ba daidai ba daga ciki akwai aikatariya idan ya dage da addu'a ya dage da neman taimakon Allah to zai samu wannan taimakon Allah yana cewa wallazina jahadu fina da nahdiyannahum subulana wa inna allaha la ma'al muhsinin waɗanda suka yi ƙoƙari ta zagi nan sai saboda mu za mu nuna musu hanyoyin mu na alkhairi kyawawan ayyuka kuma Allah yana tare da masu kyautatawa sannan abu na ƙarshe da yawaita neman tsari daga shaitan wanda shi yake tunzura shi a wani lokaci ya yi abin da zai ɓata aikinsa ana cewa in ba yanzu zan daga mina shaitani nasru fasta'in billahi innahu samiu alim idan shaitan ya tunzura ka ya rabi ya zuga ka kai abin da ba daidai ba ka cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim ko a'udhu billahi samiil alim minash shaitanir rajim kai ka neman tsarin Allah daga shaitan wanda yake ta kokarin ya ga ya lalata maka ayyukanka na alkhairi dan kuwa yi gari da kai da shi a cikin wutar jahannama kana da nasu Allah ya kiyaye mu waɗannan su ne abubuwa waɗanda idan mutum ya ɗauke su a matsayin nasiha za su taimaka mata idan har akwai cutar riya a cikin zuciyarsa za su wanke masa zuciya insha Allah ina ga lokaci ya yi da ya kamata in tsaya nan abinda na faɗa da daidai Allah ya mu bada na kuskure السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من يأتي سلام شياني أولي وهي يا سلام كامي أدور أولي شينا إسحاق هذا. وانا هنا يوم
فاتح. الله يسوي. دم تين ya nuna yana son wata da aure aka yi masa alkawarin za a bashi har ko ya ba da sadaki an karba wannan ba shi ne daurin ba shi ne cikar aure ba aure yana da rukunai sai rukunan nan sun cika sannan yake zama aure sannan take zama halaliyarsa shi ma ya zama halaliyarsa da cikin rukunan aure bayan samuwar miji da mata an san su san wanda ne ba mijin da zai auri wance wance ce da za ta auri wane an san su dama ba wai kawai aure in an aura maka wanda baka santa ba ko shi an aura mata wanda baka sani ba a san waye mijin waye matar sannan na biyu a samu walili wanda shi ne zai ba da ita aure ba babanta ko yayanta ko kanin babanta ko wanda dai yake da walinci a kanta ya zama akwai wannan sannan kuma ya zanto akwai siga da za ta shiga tsakanin wanda za a bawa aure da wanda zai bada aure waliyi da wanda zai karba aure ko shi mijin ko kuma wakilinsa yayin da shi mai neman aure zai ce yana neman auren wance ko wakilinsa ya ce ina nema ma wani auren wance wacce kake walincinta ina nema masa aurenta akan sadaki kaza shi kuma ya ce na aura ma wani
wacce nake walici yata ko wanda take a mawalici na na aura masa ita sannan a fadi sadaki ya zanto akwai shi ko dai an karba ko za a karba to waɗannan sune rukunai sai sun cika sannan ta zama matar shi kai kuma ka zama mijinta amma kawai dan ka ba da sadaki ana iya wani sabatti juyan a da maka da kudinka ba a bukatar saki saboda ba dora maka ba saboda haka idan kai ka sassaba a lokacin ka saba wa Allah ya tsare
ka cewa ni ne nake son yin recording yin karatu yin recording karatu na amma ina tsoron kada abin ya zama an samu raddi a social media ko kuma ya zama riya menene shawara da malam zai ba ni
ko da tun karatun sa amma ina tsoron kada ayi raddi ko kada a masa raddi ko ya zama riya to na farko idan ya zanto kai da ban mai yin karatu ne kana jama'a suna amfanuwa da karatun ka ba ruwanka da magana za a yi maka raddi ko za a yi maka raddi ba sai dai da bacci kai ka kirkiro wani abu ne dan kawai kana son kai maka raddi ka san ko da su suke kirkiro wata magana tashin hankali ta hayaniya saboda wannan hayaniya tana kara musu followers yana zo da lafiya yana karatu a dace ya dau fatiya yana fassara ko kula ko zai yi yana fassara ko wani abu ko da 40 hadisi da kila zai ce mutane ba su da fara shi ba amma in yana da go wata rigima ko ya samu wani babban malami ko wani fitaccen mutum ya dira kansa to fa za a yi ta a kanta da masu zagin su to shi wannan zagin ba yana so saboda zai kara masa followers to kaga wannan da babba da Allah yake kawo dai mutum dai wanda dama yana karantarwa mutane kuma suna amfanuwa da karantarwarsa ba ruwansa da magana za a yi masa rabi ko za a masa rabi amma dole ne in wani ya je ka faɗa abin da bai masa ba dole ya ce shi bai yadda ba ba zai yi abin da za ka faɗa ko a ce ya yadda ba to wannan ko ba ruwanka kai dai ka san tsakaninka da Allah kake yi ba ruwanka da me za ya ce ka yi daidai ko ba ka yi daidai ba sannan magana kana jin tsoron riya sai mun yi wannan magana idan za ka yi aikin alheri ka san a zuciyarka dan Allah za ka yi sai shi dai ya zo yana saka maka a zuciyarka kan baka yi riya to kai wa tsira kai wa tsira wannan sake-sake so yake hana ka aiki gaba daya in da dai za ka yi ba dan shi ba dan Allah to zai ba zai amfana da abubuwa gare ya sa ko ya rasa shi bai samu ba Allah ba zai samu to sai ka kamanta da shi sai ka yi aikin alherinka kuma ci gaba da roƙon Allah ya sa maka ikhlasi cikin
aiki. Ina da tambaya ina cewa shin malam ya halatta mutum ya yi tawassuli da aikinsa na kwarai wurin addu'a?
Kwarai da gaske mutum yana tawassuli da kyawawan ayyukansa. Kyawawan ayyukanka naka ne kai su tsakaninka da Allah kana iya roƙon Allah subhanahu wata'ala ya biya maka buƙatanka rabbana inna sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu rabbikum fa amanna ce rabbana inna sami'na munadiyan mun ji mai kira yunadi lil imani yana kira zuwa ga imani an aminu rabbikum cewa ku imani da ubangi fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana kaga sun yi tawassuli da imaninsu cewa Allah ya gafarta musu zunubansu imanin su aikin su ne sai da ba su yi tawassuli da imanin su kamar yadda yazo a hadisi mutane uku da suka shiga kogo wani dutse ya rufe su suka ce to kowa daga cikin ku ya tuno wani aiki da yayi tsakanin sa da Allah yayi ikhlasi a cikin aikin sa yayi tawassuli da wannan aikin Allah ya fitar da mu daga cikin wannan musiba ya yi mana wannan baki ciki suka yi tawassuli kowa ya faɗi aikin da yana alkhairi tsakaninsa da Allah wannan dutse da ya rufe musu kogo Allah ya kawo musu da shi suka fita lafiya kaga wannan tawassuli ne kawo wa aiki kana ka mutum yana iya tawassuli da aikin sa dan yana cewa kamar yadda yake cikin sa jami'ul tirmidhi hadisin ibrahim ibn husayn kana ta iqra alquran was'al allah bi ku karanta alqurani ku roki Allah da karatun da kuke da alqurani kalawar Qur'ani ki karanta ibada ce kai addu'a bayan ka gama karatunka Allah wannan karatun da nayi kuma nayi shi tsagani na da kai nayi shi dan kai Allah kai mun kaza kai mun kaza wanda ya halatta na'am.